أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حقوة وانا مسلاتنا كركدا يومنا شاءك قوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تجمك زوا مدينة شكرة بودا دكاريه أربعين ديني وانا هكا إنياداتي وشاترا شاتقص قوتا نبيار ميلادية دبو بيرو مشاترا إن شاء الله تعالى زام قصد عند مكتبه أتكين تفسير سورة الزمر بايا ميجي أبن أمانجي سبحانه وتعالى يكي فدا دمير أبن دي شاهي أتكين تنتد بوتا زوا دريشي كما كر أسنيا مشكيشي أتكين بوتا يوزا متاشي آية أشرين ديدي وكمنا أتكين مغانا أكنتا arana alhamishi da ta gabata sai lokaci ya dare. Bayan Ubangiji subhanahu wataala ya yi magana akan abin da ya shafi miya gudiya, imana waɗanda ba su ma kansu adalci ba a nan gidan duniya suka tsaya suka yi ta abin da suka ga dama. Bayan Allah ya bayyana mana cewa su irin waɗannan mutane ga irin matsayin da za su samu kansu a ciki shi ne azabar Allah za ta tabbata a kansu. ونشينا الله كتا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار يزم تمن دا عذاب الوتى جهنم توجب أكيش شن كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذاك إيا فنصوش لك جدا متن لكيش جدا الجنة أمسا شين كمان نموك بيادة تن أول تنوغتي مظل صلى الله عليه وسلم يا تارا dukkan wasu wanda ake ga cewa ƴan uwan shi ne ya ja hankalin su ya gargaɗe su akan cewa su bi Allah, idan ba su bi Allah ba ba abin da zai yi musu gobe kiyama. To bayan shi sai Allah yake cewa ba bayan su waɗannan da suka samu gidan wuta sai Allah ya ce lakin allazina taqaw rabbahum, amma kaga waɗanda suka ji tsoron ubangijin su suka sanya kariya tsakanin su da azabar Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata ayyuka managarta, abinda aka ce su yi za su yi, abinda aka ce su bari su bari. Allah ce lahum ghurafun, suna da ɗakuna irin ɗakunan nan dogaye, min fawqiha ghurafun, saman wannan ɗakuna kuma wasu ɗakuna ne su ma na daban. Allah ce mabniyatun, wanda wannan ɗakuna an gina su daga buraguna na azurfa da zinariya. Sannan kuma ƙarin ƙayatarwa Allah ce tajiri min tahtiha al-anhar, kuma ga wasu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin wannan gida ta gidan aljannan nan. To muna cikin wannan bayani ne muna ambata irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi tanade shi ga masu imani a cikin gidan aljanna. Mun karanta ayoyi da yawa wanda insha Allah ta'ala za mu ɗan ƙara musu wasu hadisai kaɗan, an yi su sai mu ji aya ta gaba. Abu Huraira Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أبو هريرة الله قال يرضى قريشي في جوا manzon Allah kira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi yace Allah mai girma da ruwaya yake nayi tanadi ga bayina nagari. Kaga bayin ma'ana sai da aka yi pre-season su aka tabbatar da suwaye ba waɗanda suke tarkace ba, a bayi waɗanda suke nagari, mutanen kirkin suka aiwatar da ayyuka managarta. Allah ya ce na musu tanadin mala ayyun ra'ad, abinda idan ɗan adam bai taɓa gani ba, wala uzrun sami'at, abinda kunnen ɗan adam bai taɓa ji ba, wala khatara ala qalbi bashar, abinda saƙe-saƙen zuciyar ɗan adam yake saƙawa na jin daɗi ba zai iya taɓa saƙo abinda ke cikin gidan aljanna ba. Sai yake cewa wa qara'u in shi'tum, ku karanta mana in kun so. Faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fala ta'lamu nafsu, ai ba wata rai wadda ta san ma ukhfiya lahum, abinda aka ɓoye musu min qurrati a'yun, na daga abinda za su kalla idanunsu su ji daɗi. ‘Yan uwa musulmi, haƙiƙa a cikin wannan hadisi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ambata mana cewa lalle ya yi tanadin dukkan wani abin da ke ɗaukar sunan kayan morewa, Allah ya yi tanadin shi da masu imani a cikin gidan aljanna. Sannan kuma wani hadisi na daban na Abu Huraira Allah shi ma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu zumratin yadkhuluna aljannata ala surati alqamari laylatal badr, ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون. حزوا قرش حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكي تيوى أول زمرة توضع تفرق بمعنى جماعة نفرق يدخلون الجنة ونذاس شداء الجنة ذاس شداء الجنة على سورة القمر haske kamar haske irin na horon wata, lailatul badri a ran da ya cika kwana 15, ka san a lokacin wata yake cika ya tumbatsa hasken shi ya cika. To masu imani na farko wanda za su fara shiga gidan aljanna za su shiga aljanna irin wannan yanayi. Muna fata Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin su. Bayan haka nan kuma su waɗannan zumura na farko, tawaga ta farko da za su fara shiga, za su shiga gidan aljanna da sauƙin da kai ka ce kalbarki kamar walƙiya. Mun san walƙiya ko? Idan aka yi ruwa a kora abin da walƙiya da yake biyowa baya, yanda za ka ga kahin ka ƙifta idan ka tuni ya ɓace, to haka waɗannan jama'a ta farko za su shiga gidan aljanna cat guda a dalilin aiki da suka ƙaddamar ayyuka managarta da suke da Ubangiji sai ya musu wannan ni'ima. Za su zo su wuce shiga gidan aljanna yadda ka san walƙiya, haka za su wuce. Sannan kuma ka lura dukkan lokacin da aka yi wani taro, misali a ce a cikin taron nan za a kira sunayen mutane, ko kuma a ce a kowa iya da haƙƙi ma za a kiraye shi misali, amma sai sunan ka yanzu a matsayin na farko-farko, wani irin daɗi kake ji? Bayya musaltuwa a cikin cunkoson jama'ar duniya gaba ɗaya, Allah ya tara su a kirayi sunanki wacce ɗan ruwa ne, ku zo ku wuce, ku ne tawaga ta farko ta shiga gidan aljanna, ku ne delegation ta farko da za ku shiga gidan aljanna. Da Allah ka suranta, ka ƙadarta, ka yi imajine, ka ji wani irin daɗi ne irin wannan abu ne ke da. To kuma abin da zai tabbatar wa ɗan adam da samun irin wannan matsayi shi ne aikin da zai ƙaddamar a nan gidan duniya. To shi ne anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon jama'ar da za su fara shiga gidan aljanna za su zo a hasken da suke da kai ka ce hasken wata ne a daren da ya cika kwana 15. Mazalla yake cewa summal ladina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyyin fis sama'i ida'atan, sannan jama'a ta biyu su kuma suna da haske irin na tauraro, yanzu za ka ga su sun yi caskin da sun haska duniya. Yanzu ko da a ce misali lokacin da babu farin wata, za ka ga akwai sauƙin duhu bayyana yawa sosai. Me yasa? A dalilin waɗannan tauraro da suke sama, suwa suna haskawa. Ka lura misali a ce a cikin damuna hadari baƙi ƙirin ya zo ya rinka duniyar gaba ɗaya, yaya kake ga duhun nan ya sha babban da duhu irin na sauran watanni wanda ba cikin damuna ba? To waɗannan tauraro su ma da irin haskensu, haka jama'a ta biyu za su zo za su shiga gidan aljanna kamar haskensu, kamar irin waɗannan tauraro da suke cikakken haske. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan waɗannan matsayi sai ke cewa ko kuma ku sani su ɗan aljanna la yabulu ba sa yin bawali ka ce ka sha ruwa jiya ko kuma an yi wane ne duka wannan kinibibin da duniya babu shi a ciki la yabulu ba sa yin bawali sannan kuma wala ya tarzawwuna haka ba sa yin gari ba sa yin bayan gari duk irin matsayin da dan adam ya taka a gidan duniya waɗannan larurar guda biyu bawali da bayan gari sai ka same shi tare da su duk yanda yake ga ya kai ya cinye yake ga shi ba wasa bane ba idan buƙatar shiga ban daki ta kama shi dole shiga zai ai shine can Allah yake cewa akwai wasu ababe wanda Allah ya yi wanda dan adam komin fankarewar shi sai yawa Allah da'a a wannan bangaren yanzu akwai wanda zai ce zanga-zanga yake ba zai shiga ban daki ba yana yiwa ya isa ba in ko yace to ya ce wani kuma hankalin shi ya gushe to amma irin matsayin da Allah zai ma dan adam a gobe kiyama idan dan adam din ya kaddamar da ayyuka madagarta ya samu samun gidan aljanna to bayya ba wani bayya bayan da babu su wuce wannan an wuce lisanin su baran tana ka zo ka cura abin da zai rikita maka ciki kai ai ta gudu da kai daga can zuwa can ana neman magani la yabulun wa la yatakhawwatun haka kuma manzo Allah yake cewa wa la yatakhawwatun ba sa yin tufi mana kaki sai ta kaki da zuwa wasu abubuwa wanda duka aljanna ba ku gida ne gidan tsafta komai tsafne komai cas yake ba wani tsagaro ga wanda ya aikata alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zuhudan aljanna kamar zuha zuhan su a karar kai shi kamshi yake kamar kamshi irin na almiski ko ba zuha bane irin na jin wahala na nan gidan duniya ka wahala ka bi rana ko ka bi wane ne ka zo ka tajibi ba irin shi bane zuha ne shi wani jin daɗi kuma haccen da zuhan zai rika yi kamar zinariya haka za ka ga shi a cikin mutum manzo Allah ya ce aniyatuhum fiha zahab makayi kofin da za a aiki da shi abinda za a ci abinci da shi abinda za a yi kaza makayi ɗan aljanna gaba ɗaya zinariya a siyar ɗin da za ka ci abinci zinariya ce manzon Allah ya ce wa likulli wahidin minhum zawjatan kuma kowanne ɗaya daga cikin ɗan aljanna iya da mata guda biyu waɗannan matan kuma yura muku saqihima min wara'i al-lahmi min al-husn su waɗannan matan take manzon Allah yake cewa ana ga ƙarbon su daga nan bayan naman su kana ga ƙarbon su in ka tsaya yanda ka san misali ayi wani gini mai kayatarwa fitire yanda zaka rika ga abin da yake ciki tsabagen kayatarwa to su waɗannan matan ƙarbon su ma ana ganin shi saboda irin kyalli da haske da Allah ya ba su wadalla ce la ikhtilafa bainahum karkace irin nan gidan duniya ne karkace hayaniya da sauransu a zo a ta rikici wani hayyabar addini shi saboda kishi wadalla ce la ikhtilafa bainahum babu sabani tsakanin su a ce ke ba tare da mutunci misali a gyata gidan aljanna kuma an kara masa da hurul ilmi babu zance rikici tsakanin su la ikhtilafa bainahum wa la tabaruda haka babu kiyayya tsakanin su da su manzo Allah ce kai takaitaccen magana tsakanin waɗannan mata cikin gaba daya yace qulubuhum qalbu rajulin wahid zuciyar su zuciya ce ta mutum daya yanzu kai a karan kanka kai kadai kana za ka rika kashin kanka ne ko ka rika yin haushin kanka ko maka bace wannan a to yanda ka san kai a karan kanka kake zuciya daya to haka Allah zai mai da waɗannan zukatan waɗannan matan gaba ɗaya zuciya guda da haka kawai basu da aiki sai jin daɗi kuma da yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya suna tasbihi ga Allah suna tsarkake Allah subhanahu wataala safiya da yamma waɗannan duka suna daga cikin bayanai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana game da abin da ya shahi kayan morewa da Allah maɗaukakin sarki ya yi tanade shi a cikin gidan aljanna a wata riwaya ta daban ta Abu Hurairah Allah ya kare yarda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsumungiya ko kace wani dan kara ko kace wani dan icce dan karami na gidan aljanna manzo Allah ce khayrun mimma tala mimma taqru alayhi shams aw taqru wannan dan tsumungiya ko dan kara ko haki na gidan aljanna yahi alheri sama da abin da rana take hudowa akai shi ko kuma ta fada akai shi me yake nuna mana dan haki ɗaya na gidan aljanna yahi duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya alheri a wajen Allah subhanahu wataala to me yasa bawa ba zai kwadayi ba ya samu wannan gida wanda alherin shi Allah kadai ya sani haka kuma wani hadisi da Abu Sa'id al-Khudri da shi da Abu Huraira suke cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahlul jannati al-jannata yunadi munadi idan ɗan aljanna suka shiga aljanna wani mai shela zai yi shela wani mai kira zai yi kira sai ya ce musu inna lakum an tahyaw fala tamutu abada ku fasari cewa za ku rayu a cikin gidan aljannan nan har abadin 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 abada babu zancen ku mutu babu zancen mutuwa kun shiga kenan kawai an kare magana ta daga ta dare ba irin nan da gidan duniya bane ba duk abin da ka mallaka da abin da kake ga cewa nan mulki ko nan kuɗi ko na taka wani matsayi a cikin rayuwa kana cikin jin daɗin abin sai Allah ya shirya maka ko kuma kai kin ga kanan kai kin kai ne wani amma kuma da kuɗin da mulkin gaba da Allah sai amshi sai ka ce wancan ai shine tsohon mayor tsohon governor tsohon minister tsohon deputy tsohon shugaban kasa tsohon wane ne a da kenan ka zama khabaru kana ka zama labari ko kuma Allah ya kyale ka ga kanan kai din kai ne mulkin akwai kudin akwai matsayin akwai amma kuma Allah sai ya kai ka wani matsayi na rayuwa arzalil umr yanda baka jin dandanar rayuwar bata da dadi a gare ka to gidan aljanna ba haka bane ba za ku rayu a ciki fala tamutu abada har abada ba za ku mutu ba kuma shekarun ku ba wani gaba za su riƙa yi ba misali tun kana cikin kuruciya ka kai shekarun tsuha ka zo ka riƙa wani tari kana wani wane ne duka babu wannan gidan aljanna shekarun nan naku da kuka shiga da su gidan aljanna a haka kuke har abadin abada kuna cikin kuruciya da jin daɗi da jin ƙarfin jiki har abada a haka kuke bayya ƙasa kuma baya sauka sannan kuma manzo Allah ya ce za a ƙara ce musu wa inna lakum an tasuhu fala tastamu abada kuma na a gare ku ku zauna cikin lahiya har abada ba za ku yi shin lahiya babu zance aya bakar lahiya an yi maroko da kai an yi faransa da kai an yi wane ne ana neman doktor ana neman major ana neman wacece babu wannan kawai lahiyar ka lau kullum ashirin ta tabbatar matsala ka duba irin wannan nagarta da Allah ya tara da ta a cikin gidan aljanna sai ya ce kuma wa inna lakum an tashubbu fiha fala tahramu abada kuma na a gare ku ci gaba da wanzuwa a matsayin samari idan saurayi ne ki zaka namiji ne ki zaka ci gaba da zama a matsayin saurayi mafi jin ƙarfi idan mace ce ke ma zaki ci gaba da zama a wannan kuruciyar taki babu zance ki tsufa haka kuma na a gare ku ta jin daɗi manzon Allah yake cewa ba za ku taɓa tsiyata ba a cikin gidan aljanna in dai ɗan adam ya ƙaddamar da ayyuka alheri a gidan duniya tsakanin shi da shi da wahala kawai ya mutu daga ya mutu an kare wani abu mai suna matsala to shi ko bai san shi ba Allah ba mu dacewa haka Abu Sa'id ya ƙara da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli janna Allah mai girma da buwaya zai faɗa ga ƴan aljanna yaqulu li ahli aljanna ya ahli aljanna ya ku ƴan aljanna fa yaquluna sai ƴan aljanna su ce labbaika rabbana wa sa'dai karbawanka ya ubangiji wannan mun karbawa kiran da kai wal khairu fi yadayka kuma dukkan alheri yana tare da kai ya ubangiji Allah sai ya ce ma ayyul janna fa hal raditum shin kun yarda da abin da na baku na daga cikin abubuwan da kuke cikin aljanna kun yarda buku da matsalar komai kamar misali ka je bakunta ne wani waje idan aka kaka aka sabke ka wurin da ya ma wuce hankalinka bai baka taba tsammani irin haka ba kuma a biyo bayan ka a riga aka rama ka Allah kun akwai matsala haka ya bayani ba wata matsala ba abin da ake bukata sai ka ji cewa bayan an sabke ka an karrama ka kuma kana da wata kima da daraja yanzu an zo har da Allah tambaye ka in kana da wata bukata ma a karo maka to shine Allah yake ma ayyul aljanna cewa shin kun yarda da abin da na baku ba ku da matsala sai ayyul aljanna su ce wa ma lana la narda mi yasa ba za mu yarda ba ya ubangiji wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan a daidai lokacin da Allah ka ba mu abin da baka taba ba ma kowa ba fa yaqulu sai Allah sai yace ala u'tikum afdala min zalika sai Allah cewa ayyul aljanna shin bazan ba ku abin da yashi wannan abin da kuke ciki ba a yanzu ayyul aljanna sai su ce wa ayyu shay'in afdalu min zalika ya ubangiji kuma wani alheri ne yayi wannan abin da muke ciki a yanzu fa yaqulu sai Allah yace uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada Allahu akbar yace daga yau na tabbatar muku da na yarda da ku har abadin abadan dindindin fala askhatu alaykum abada daga yau ba zan sake yin hushi da ku ba to wannan abin da Allah zai faɗi musu kuma yahi aljanna da iske cikin ta dai sannan kuma kari akan haka Allah ba dauk sarki zai ce musu turiduna shay'an azidaku kuna buƙatar wani abu in ƙara muku fa yaquluna sai su ce alam tubayyidu wujuhana ya ubangiji ka haskaka huskokinmu alam tudkhilna aljanna Allah kai ka haskaka huskokinmu ka sa mu gidan aljanna ka tsirkar da mu daga gidan wuta Allah ya ce ina akwai abin da zan ƙara muku fa yakshifu alhijab sai Allah ya yayi wannan hijabin da ke tsakanin shamaki da ke tsakanin shi da shi da ɗan aljanna sai su ga Allah kai tsaye su ɗan aljanna to wannan shi kuma yayi aljanna da duk abin da ake tsarawa a cikin ta dai ganin Allah muna roƙo Allah arzuta mu da wannan shi da Allah ke cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بعض من ذا سرقه السيدك الحمد لله رب العالمين وديا تاتبتك ألا أبجد تلك سبب جاء من ذا باسة أمانما ألا يمستان رشاة سنجنا الجنة تاتبنا فاتا أبجد سبحانه وتعالى يبامو إيزو الجاجر تيوا da aikata ayyukan da za su tabbatar da samun wannan gida na morewa da hutawa da jin daɗin da bayyana misali baka iya misalta shi baka iya imaginin shi wanda kuma damar da muke da a yanzu ita ce lumashin da muke a yanzu a cikin shi ne za mu aiwatar da ayyukan da za mu tabbatar wa kanmu samun wannan gida ko kuma rasa shi Allah kiyaye to shi da anan Allah maɗaukaki yake cewa a cikin suratul zumar kenan aya ta 20 Allah ya ce lahum ghurafu su ɗan aljanna nan suna da ɗakuna dogaye kaga yanzu ko anan a ce gidan mutum a ce ai bene ne iya da tsawo sai ga abin ya fi ƙayatarwa ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi Allah ya ce wannan alƙawalin Allah ne kuma la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saɓa alƙawali aya ta 20 da Allah yake cewa alam tara wai shin baka sani ba annallaha cewa Allah anzala minas sama'i ma'an Allah ya sabkar da ruwa daga sama wannan ruwan da Allah madaukakin sarki ya sabko daga sama fasalakahu yanabi'a fil ardi Allah madaukakin sarki ya shigar da wannan ruwa salakahu wannan Allah ya mushi hanyoyi ruwa in ya sabko daga sama sai ya shiga cikin ƙasa in ya shiga cikin ƙasar kuma sai zaman to yanabiya imana idanu na ruwa ga su suna kullowa ko a tono ko a makamanci wannan a ko ina ga su a cikin sararin a cikin farfajiya ta dorin gidan duniya yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an, sannan idan Allah ya sanya wannan ruwa a cikin kasa, kuma a dalilin wannan sababin wannan ruwa sai Allah ya fitar da tsirrai, wannan tsuron da Allah zai fito kuma mukhtalifan alwanuhu, launi ne daban-daban, kala ne daban-daban. Yanzu ka lura dukkan wata shukar da za a yi, misali yanzu idan aka yi ruwa mu je mu ɗauki abin shuka, mu je gona mu shuka hatsi, mu shuka dawa, mu shuka gujiya, mu shuka aya, mu shuka abduga, mu shuka ridi, mu shuka wane da sauransu, kalar ruwa nawa aka yi muka ɗauka muka je muka shuka waɗannan abubuwan, kalar ruwa ɗaya, ruwa ɗaya ne zai sauko daga sama ya shayar da ridi, ya shayar da aya, ya shayar da gujiya, ya shayar da hatsi, ya shayar da dawa, ya shayar da dawan masara, ya shayar da abduga, ya shayar da sauransu. Wannan kalar ruwan ɗaya amma shi zai fitar da waɗannan tsuron daban-daban. Shin ɗan adam ba zai lura akan cewa ba lalle akwai izina, lalle akwai abun lura a cikin wannan al'amari? Wannan ruwan dai kalan ɗaya shi ne zai fito da waɗannan ababen, wanda in ka taɓa wannan kasan hatsi ne, in ka taɓa wannan kasan aya ne, in ka taɓa wannan kasan kaza ne, amma da kalan ruwa ɗaya suka fito. To shi ne Allah yake cewa mukhtalifan alwanuhu, wannan ruwan da zai fitar da waɗannan abubuwa zai fitar da abubuwa tsirrai mukhtalifan, wanda sun sha bamban alwanuhu, launinsu daban-daban ne. Misali launin mangoro, launin lemun zaƙi, launin lemun tsami, launin gwaiba, launin wane ne, launin wane ne, amma duka da ruwa nawa aka shayar da su, ruwa kala ɗaya. To a cikin wannan abu akwai abun lura da dukkan mutum ya gane girman Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne Allah yake cewa mukhtalifan alwanuhu, yanzu ga suna an fito da tsirrai sun fito sun yi tsawa sun yi ɗauki yanayin da ya kamata da sun shiga cikin yanayi mai kyau, yanzu ana nan a cikin haka nan Allah ya ce summa yahiju, sai waɗannan ababen gaba ɗaya sai ka ga cewa sun ɗauki samfari na me na bushewa, yahiju bi ma'ana yaybas, sai ka ga sun fara bushewa. In suka fara bushewa nan fatarahu musfarran, sai ka ga misali a ce gashi nan karan hatsi ne tsawa shar burar ta yi tsawa ta yi kyau ta yi kaza, in ka huta cikin daji za ka riƙa jin daɗi tsawa duk inda ka kalla. أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يعني أنا أتكلم هكا أحنكلي 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 سوى أبو نهار بوشوا فتراه مصفرا سيك جيات ويكوني يني إذا مسارا مسارا أو داجي إنك وتزاه قد أوى شر يعني إنك تقول لك تسيه قد سوى أوى نهار جر ويوارن دول اللون مسارا فتراه مصفرا sai ga ya kuma masara char gaba ɗaya abubuwan sun bushe, karan dawa ya bushe, karan hatsi ya bushe, wane ne ya bushe, komi ya bushe, daga tsawa ya kuma yanzu ya kuma masara gaba ɗaya. Allah ce sun bai ja'aluhu hutama, sai Allah ya sanya waɗannan abubuwan da aka shifka hutaman sai su zamanto karbami abin tattakewa. Yanzu in aka kwana biyu in ka je gona yanzu misali irin yanzu bakka taba tsammanin cewa anan ne iccen anan ne karan hatsi da na dawa da na wane ne suka fito, a wanda in kana taka a cikin gonar sai kana bi a hankali saboda karka je ka taka wani abu, karka taka wata shuka in sai ga shi nan teren ne ba komi a cikin shi sai zallan sahara kawai, sai zallan ƙasa a ciki. To anan Ubangiji subhanahu wataala wannan misali ko kuma a ce wannan labari da ya bamu ba labari bane haka nan kawai na a baka labari ka ji abin da yake faruwa ka ce yo ai da ba wannan abu wani abu ne wanda an rige an san shi, a anan labari ne Allah yake baka akan abin da ya shafi rayuwa. Yanda ka ga za a zo a yi ruwa ƙasa ta fitar da tsirranta ya fito ya yi tsawa shar, yana cikin tsawa shar din nan ya shiga cikin yanayin dacewa da kaza da kaza da kaza, a zo yanayin da zai zo ya bushe, a zo yanayin da za a neme shi a rasa fat babu shi kamar ba a yi shi ba. To kai ma ɗan adam haka kake, tabbas a duniyan nan an yi wani lokacin da babu ko ɗaya a cikin mu anan, sannan kuma tabbas da izinin Allah za a zo a yi wata ranar da babu ko ɗaya a cikin mu anan. Yanzu anan da shekara 100 wanzu zauwa waɗannan ƙanƙanin yaran da suke kuka babu su sai da yake kuma daga cikin bayi wanda Allah ya bashi tsawon kwanaki wanda galibin shekarun ba ta wuce 60 ko 70 haka manzo Allah ya ambata wa shekara 60 ne ko 70 to yanda kake ga wannan shifkan da aka yi tun tana alƙararama ta huto a zo a yi tono a yi wane ne ana kulawa da ita har ta girma ta shiga cikin kuruciyanta ta yi wane ne ta yi wane ne ƙarshe har a zo a neme ta zama to babu ita to kai ma ɗan adam haka kake babu kai aka samar da kai daga ɗugun maniyyi daga nan ya fi koma jini daga nan ya fi koma tsoka daga nan aka busa maka rai aka yi abin da aka yi ka zo ka huto gidan duniya da ka huto gidan duniya sai an ɗauke ka sai an ajiye ka in ka fara zama mutane suna jin daɗi ana wacce ta fara zama kowa ne ya fara zama in ka fara rarrahe ana jin daɗi idan ka fara takawa in kai taku ɗaya biyu ka zauna ka faɗi mutane suna jin daɗi a samu wani tsaye a gabanka yana maka tanta 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 kana zauwa a hankali duka a maka dubaru na koyon tahiya kai kin nan a irin wannan yanayin naka za a wayi gari in ka fita da gudu wataƙila sai an tada abin hawa za a kamo ka. Ka shiga cikin ƙuruciyarka da cikin ƙarfinka kana jin cewa idan ka tsaya ka yi mai ƙa a garin da sai ka ba kowa kashi to kana cikin wannan yanayi kuma sai ka kai ƙimma shekara 30 40 45 50 to kuma daga nan yanzu ka kai ƙimma yanzu duk abin da zai biyo baya a cikin rayuwarka gangarawa ne kake ƙasa kake yanzu ka zo daga shekaru daga aihuwarka ka hau sai da ka kai can ƙololuwa yanzu kuma sabka za ka yi sai ka ga jikin ya fara rauni ya fara rauni ya fara rauni kai kin nan da wanda kai ne kake tahiya kana daga kirji kana ga cewa kowa bai isa ba sai ka ga kanan ka komo ka sake kirjin naka ka fara doro ka fara tari ka ne fara neman sanda sai da kake dogara kake tahiya rayuwa ke nan sannan kuma za a zo a kai wani matsayin da za a ce ina wacce ta mutu ina wani ya mutu an neme ka babu kai yanda wancan shifkokin da aka yi su ma suka kai suka kawo har ƙarshe zaman to yanzu in ka je inda aka yi shifkan baka taɓa ce an shifka a wannan wajen haka kai ma ɗan adam za ka zo ka wuce a cikin rayuwa to amma duka ba wannan abin lissani lokacin da ka rayu mai kai a cikin shi shekarun da Allah baka mai kai a cikin su wannan shine abin tambayar da ya kamata kowa ta mai kai shi tambayar kanka a irin waɗannan tambayoyi suna taimaka maka akan aiwatar da ayyuka managarta tsayawa da jajirciya da kahuwa akan neman yardan Allah subhanahu wataala to shine anan Allah yake ba mu misali shin baka san ba annallaha cewa Allah shine yake saukar da ruwa daga sama sannan anan kuma akwai aqida cewa ba wanda ya isa ya saukar da ruwa sai Allah inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha yace wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktubu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimul khabir lalle inna allaha indahu ilmu sa'a Allah mai girma da buwaya shike da ilimi na tashi kiyama wa yunazzilu al-ghaytha kuma shike safkar da ruwa daga sama haka kuma ubangiji subhanahu wataala shi yasa abin da ke cikin ma'aiwa kuma Allah shi ya san kowane dan adam a ina zai mutu to ilimin sabkar da ruwansa ba wanda yake da shi sai Allah ba wanda yake isa ya sabkar da ruwa sai ubangiji subhanahu wataala to Allah shi yake sabkar da ruwa daga sama in ya sabkar da ruwa daga saman nan kuma shi yake ba ma ruwan daman da zai shiga cikin ƙasa kuma ya samu tabbatuwa a cikin ƙasa wanda har za ku iya yin misali jayo wannan ruwan ko kuma inda ya taru ku riga amfani da shi fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an Allah safkar da ruwan kuma ya bude sassannin ƙasa ruwan ya shiga in ya shiga kuma Allah ya fitar da tsirrai da adadin wannan ruwa bayan shi Allah ke cewa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwan ga sanan shifkoki ne kala daban-daban launi daban-daban ɗanɗano daban-daban suna cikin haka sun mai hiju sai su bushe fataramu musfarra sai ga sun sa wani launi na masara sun mai ya ja'alu hukutama sai Allah ya sanya su zamanto karmani abin tattakewa kamar ba a yi su ba Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatin akwai abun lura la ayatin akwai abun izina la ayatin akwai abun hankalta amma ba ga kowa ba sai ce li ulil albab jama'ar buta hankali mutanen da suke da hankali hankali lahiyayye hankali tatacce wanda in wanda ya san inda aka dosa to wannan shine abin da wannan aya take karantar da mu tana karantar da mu cewa lalle ubangiji subhanahu wataala yanda ya halitta yayi ya fitar da waɗannan tsirrai suka zo suka yi abin da suke na rayuwa suka kare ya zamanto kuma an neme su babu su kaman ba a yi su ba to haka da ni da kai mu ma haka Allah ya yi mu a yanzu muna raye tabbas kuma za a zo a wani lokaci babu mu abin lura abin izina shine mu tabbatar da cewa mun kaddamar da ayyuka managarta kafin ya kai zuwa ga lokacin da ubangiji subhanahu wataala zai aushi rayuwa mu bayan ta aya ta gaba ubangiji subhanahu wataala yake cewa afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi fa waylun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin anan ubangiji subhanahu wataala yake ce afaman sharaha Allahu yanzu wai shin man sharaha Allahu mutumin da Allah ya bude kirjin shi sharaha Allahu sadrahu Allah ya bude kirjin shi lil islam game da amsan musulunci ya musulunta ai fahtada bihi mutumin da ya shiryu ya aushi hasken musulunci yanzu wannan mutumin zai zamanto kamar lam yashra' Allahu sadrahu falam yahtadi zai zamanto mutumin da Allah bai bude zuciyar shi ba wannan mutumin bai aushi shari'a ta ubangiji subhanahu wataala ba za su zamanto daya ba za su zamanto daya ba da wanda Allah ya bude zuciyar shi ya aushi musulunci da wanda kuma zuciyar shi take rihe bai aushi musulunci ba shin za su taba zamantowa daya kalla ba za su zamanto daya ba shine Allah yake cewa wannan wanda Allah ya bude kirjin shi ya amshi musulunci ya amshi shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce fa huwa ala nurin min rabbihi wannan mutumin yana kan wani hakke daga wajen Ubangiji subhanahu wataala yana a dalilin amsan wannan shari'a da yayi Ubangiji subhanahu wataala zai bude zuciyar shi kuma Allah ya rayar da wannan mutumin a cikin wani abu da yake na haske wanda wannan haske kuma shi ne ake bukata bawa ya yi gwagwarmaya a kan wajen neman shi dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala ya shirye shi to wannan mutumin tabbas zuciyar shi tana bude zuciyar shi a haske take tana da haske wanda yake haske na musulunci wanda kuma a cikin alqur'ani mai girma Allah ya ambata mana irin waɗannan ayoyi a wurare daban-daban wanda ubangiji ya ambata mana cewa lalle dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya shirye shi ya kore zuciyar shi akan abin da yake musulunci ne to wannan mutumin shi yake kan shari'a ta Allah kuma shi yake kan haske na Allah to wannan mutumin da yake da wannan matsayi Allah yake cewa ya zamanto ɗaya da mutumin da fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillahi fawailul Allah yake cewa azaba ta tabbata gawa yace lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah game da mutanen da zuciyarsu ta zamanto qasiya bi ma'ana ta kekashe min dhikrillahi game da ambaton Allah subhanahu wataala yanzu mutumin da yake ambaton Allah da wanda bai ambata Allah zai zamanto daya ba zai zamanto daya ba kamar yadda mutumin da ya aushi musulunci da mutumin da yake kafiri ba za su taba zamantowa daya ba mutumin da yake da imani shine mutumin da Allah ya bude zuciyar shi yake tayi akan haske sannan wanda ko bai aushi musuluncin nan ba mutumin da baya ambata Allah subhanahu wataala shi kuma shi yake kan abin da yake bata ne kuma karshe Allah ya ce fawailul azaba ya tabbata ga irin waɗannan mutanen da suke da kekashashen zuciya wadda ba ta ambatar Allah subhanahu wataala to shine ana Allah ya ba mu labarin waɗannan bangare guda biyu fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah sai Allah yake cewa ulaika kaga irin waɗannan mutane wanda zuciyarsu take kashe fi dhalalin mubin suna cikin fata-fata wanda yake mabayyani dan haka abinda bawa yake bukata shine ya nemi Ubangiji subhanahu wataala ya shirye da zuciyarka ya shirye da zuciyarka akan amsar dukkan wani umarni da Allah subhanahu wataala i nayi bari na bari saboda idan ka ce makabcewan zuciya ana nihin makabta ba makabta ta ido ake nihi ba ana nihin makabta irin ta zuciya التي فإنها لا تعمل أبصار سيتي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور kufasar cewa ba idan dan adam bane yake makabciwa a zuciyar shi ce take makabciya ta hanyar da za a mushi nasiha a mushi wa'azi a mushi gargadi amma wannan gargadin da wa'azi da nasiha ba abin da zai kara mushi sai kara ne santa abin da yake gaskiya ne to wannan shine haƙiƙanin makafta shine haƙiƙanin makafta kamar da wannan suke cewa idan ganin idan zuciya ta makafce ganin ido bai fa'ida ba bi ma'ana a lokacin da ya zama to zuciyarka ta kekeshe ta zama to zuciya ce mai tsaka to tabbas ganin da kake na idan ka bai da wani amfani a cikin rayuwarka shine ana Allah yake ambata mana cewa fa waylul lil qatati quluhum min zikrillah sai ce ulaika fi dhalalin mubin lalle irin waɗannan mutane suna cikin wata fata fata kuma wanda yake mabayyane bayan wannan sai Allah yake magana akan abin da ya shahi alqur'ani mai girma sai Allah yake cewa Allah lalli Allah shine wanda nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had Allah ya ce Allah lalli Allah mai girma da buwaya nazzala shi ya sabkar da ahsanal hadith mafi kyawun zance kitaban wani littafi wani littafi ake ne anan alqur'ani mai girma babu wani zancen da ya kai qur'ani kima ba wani abun karanta wanda dan adam zai karanta a nan gidan duniya wanda ya wuce alqur'ani mai girma da saboda maganar Allah ce subhanahu wata'ala sannan kuma maganar Allah ita ce mafi kyawun zance shine ce Allahu nazzala ahsanal hadith sai ce kitaban kuma alqur'ani mai girma kitaban mutashabihan ay yushbihu ba'dahu ba'dan shashin alqur'ani yana kama da shashi wani bangaren alqur'ani yana kama da wani bangaren na alqur'ani bi ma'ana fil nuzmi haka kuma bangaren da ya shahi siyaqin tahiyyan ma yanda ayoyi za su rika zawwa za ka ga ayoyi da sun dauki kala ko kuma a ce rufin daya yanzu misali can magana da Allah yake babu labari akan abin da ya shahi tattaunawa tsakanin Annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi da Fir'aun lokacin da Fir'aun ya ce alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min kafirin qala fa'altuha idhan wa ma wa ana min ad-dallin can da yake cewa qala Fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqin qala liman hawlahu ala tastami'un قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين كان يقول لك جير جيزو يشبه بعضه بعضا أقول لك أنه يشاهد النزل سعر تهيئا مغنى تلاقى القرآن يقول الله يا سعر شيء kitaban mutashabihan yushbihu ba'dahu ba'dan fi an-nuzm wal husn wa sihhati al-ma'ani kuma da ma'anan da ya kumsa za ka ga abu ne wanda in ana karantawa yana kayatarwa sai Allah ya ce mutashabihan sai ya ce masani bi ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shigar bi ma'ana Allah yayi zancen a cikin alqur'ani mai girma al-wa'd wal wa'id Allah yayi magana akan abin da ya shahi al-wa'd Allah ya alƙawari akan cewa duk wanda ya zama na kirki shi kuma Allah zai ba shi ina gidan aljanna sannan kuma yayi magana ta bi alwa'id akai alƙawari na azaba ga dukkan mutumin da ya fadare shi kuma Allah ya alƙawari zai ba shi ina wuta sannan kuma Allah ya ba mu labarai a cikin Qur'ani Allah ya ba mu hukunce da sauransu akai wani magana zaka ji labarin Annabi Musa Annabi Isa labarin Zakariya labarin Yahya labarin Yusuf da sauransu sannan kuma ga hukunce hukuncin kaza hukuncin kaza hukuncin kaza wannan shine ma'anan masani to alqur'ani mai girma daga sabkon wayan shi bi ma'ana alqur'ani a karan kai shi mutane sun rabu kashi biyu ta bangaren biyayya da alqur'ani mai girma wasu sun yi biyayya wasu ko ba su biyayya ba to shine Allah ya ce ta sha'iru تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، بمعنى تضطرب وتتحرك بالخوف. إذا أكا كرنت القرآن حال ما سوء إيمان تقشعر جلودهم، بمعنى جكنسو ينا روا جكنسو ينا صورتا جلود الذين يخشون ربهم ورنا سكي جنسو رم الله، بمعنى ترتعد منه جلودهم الذين يخشون ربهم وذلك عند ذكر وعيده. Daga an karanta ayoyin azaba, an karanta ayoyin da suke magana akan wuta, sai kaga jikin masu imani yana raurawa, yana karkarwa, suna tsoron azabar Allah. A jiya akwai a shekarun jiya mun karanta a nan ko hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake ba da yake cewa sahabban shi, law kuntum ta'lamuna ma a'lam lada'tum qalilan wa labaqtum katira, yake cewa falam ara min alkhairi kal yawm ولم أرى من الشر كاليوم، بل تبقى الهير ديه يوبا، بل تبقى الشر ديه يوبا، ماذا لك تدا كل سن أبدا نسند كل يوكا ديوا، ألوك تسحب ماذا لك زغي، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين، سيقوى كفر رهوسكش، متعني كون سيرك الأجن برناني إرن يوكا، كذا إذا أك كان تامس وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Aka karanta musu ayoyin Allah to jikinsu yana raurawa, da sai ma an magana ce akan azaba. Yanzu na bangare daya, bangare na biyu kuma su masu imanin Allah, idan aka karanta musu ayoyin Allah amma in magana ce akan azaba, sai Allah ce summa talinu juluduhum, sannan kuma su waɗannan masu imani fatansu ko kuma jikinsu talinu sai ya yi tafshi ya shiga cikin yanayi mai kyau. Wa qulubuhum, haka kuma da zukatansu sai su samu nutsuwa ila zikrillah, zuwa ga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka ambaci Allah sai su ji ba su da matsala. Idan ana magana akan azaba sai hankalin su tashi, suna ta kokari yanzu ai su aikin da Allah zai tsiratar da su daga wannan azaba. Wannan shine halin masu imani a lokacin da aka karanta musu ayoyin alqur'ani mai girma. Allah nazzala ahsan alhadith, Allah shi ya sabkar da mafi kyawun zance, kitaban wal littahi ne wanda shine alqur'ani, masani wanda Allah yayi magana na alqawali na rahama da alqawali na azaba ga wanda ya murna, kuma Allah ya bada labaru a ciki, ya bada hukunce a ciki. Waɗannan ayoyin qur'ani kuma in ana karanta su, taksha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, su waɗanda suke jin tsoron Allah in aka karanta sai jikinsu ya riƙa raurawa, in ana magana akan azaba ana magana akan kaza. Sannan kuma aka zo wasu ayoyin kuma summa talinu juluduhum, sai jikinsu sai ya tafshi, zukatansu su samu nutsuwa ila zikrillah, zuwa ga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine halin dukkan wani mutum mai imani. Kada zamanto in an ga kana kuka to an taɓa ka ne a duniyance, an taɓa wani intiranka, an taɓa wani maslahatka, a lokacin fa ba wannan. Za ka yi ta kera kuka, ka zubar da hawaye. Amma ayoyin Qur'ani ana ta karantawa ko aka, idan ka bai san abin da ake cewa ka yi kuka don Allah ba, ko kuma ka yi kuka don an karanta ayoyin Allah, to halin masu imani su idan ana karanta Al-Qur'ani mai girma za ka ji sun shiga cikin wani yanayi, wani lokaci yanayi na firgici, wani lokaci yanayi na nutsuwa. To shi ne Allah babu labari a nan. Sannan kuma sai Allah yake cewa zalika hudallahi yahdi bihi man yasha, wannan shine shari'a ta Allah, kuma Allah yana shiryar da wanda yaga dama, wanda yaga dama Allah zai shiryar da shi. Da haka za ka ga wani ayi ta wa'azi, ayi ta nasiha, ayi ta gargadi, ana ta kaza ana ta kaza, ko aka kai ka ce kaman jaki da ake kadawa goge bai dawo. Kuma irin waɗannan mutane, wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, kowace irin aya za su gani ba za su imani da ita ba. Za ta karantar da su ayoyin Allah, ta karantar musu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ko aka, to ita shari'a ta Allah ce. Dan haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma wani lokaci ya shiga cikin damuwa irin alherin da yazo da shi na musulunci, mutane su amsa su kalmar la ilaha illallah su shiga aljanna, yaga mutane suna ta kawar da kansu. لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين،
kana so ka kunzata ma kanka ka wahalkar da kanka saboda mutane sun yi imani Allah ya ce magana imanin nan wa inna sha'nu nazzil alaihim min as-sama'i ayatan fa zallat a'naquhum laha khadi'in Allah ya ce wallahi in ma ga dama ko ba sai imani walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a Allah ya ce da ubangijinka ya ga dama da duk wanda yake saman dora kasa sai imani yanzu misali aka duwa tsunna misali Allah ya dauko su ya kai aje daidai kawo da mutane khudhu ma atainakum bi quwwa ku riki abinda muka yi wahayi zuwa gare ku da ƙarfi ku bi Allah ku bi manzon Allah dole kuwa imani zai to amma hikimar Allah Allah yana shirye da wanda ya ga dama shiriya tana hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke shirye da wanda ya ga dama abinda ke kan mai gargadi mai wa'azi shine yayi abinda zai yi amma mutane su bar abin da suke na banna wannan kuma shiriya ce daga Allah shi da laika ta laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha yo ai shiriya subhanahu da kake ba Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama dan haka wajibi ne bawa yayi naci akan yin addu'an cewa Allah ka shirye Allah ya shirye ni a cikin wanda ya shirya wallahi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan addu'a اللهم اهدني في من هديت واجبي لك رك عدا كرك عدا الله شريك زوج سيرنا أدم تنا دم قلا أمارة بالسوء تنا أمورنا شأك أيك تأيوك نبنزا دول سيم تنياي ناتي كم سيا هذا عدا أكن الله يريك زوج سيرك أكن جد أبن بك لا أنا أدريش شين أنا الله كتشوا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء wannan shine shari'a ta Allah wanda Allah yana shirye da wanda ya ga dama sai ga wasu mutane sun ba da kulawa ga alqur'ani wani kuma ko aka wani tun da yake rawashi zan ce karanta alqur'ani ko zauna a karanta ya saurar tafsiri bai taba yi ba ba tsare shi bane ba sai Allah ya ce kuma wa man yudlilillah kama lahu min had dukkan kuma wanda Allah ya batar da shi to wallahi babu wani wanda zai iya shirye da shi shari'a ta Allah ce idan ka samu tsabtace kanka a cikin waɗanda suke kulawa da addini waɗanda suke zuwa makaranta waɗanda suke bude Qur'ani su karanta waɗanda suke sauraron wa'azi su yi aiki da shi wallahi ka daga hannu kai godiya ga Allah ba wata dabara ka bace ba ba wani ƙarfin ka bane ba ba wata mulkin ka bane ba ba dukiyar ka bace ba zaben ka ne Allah yayi saka a cikin waɗannan mutane to bayan haka Allah yake cewa afa man yattaqi bi wajhi su'al azab يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون يعني الله كمام لا باري أفمن يتقي بوجهه يزوم تمن دا يزمن تويا أيك تأيوكا ديغا داما أجل الدنيا أن جيبوا من قيامة كما إيا تكي مثلا دا الله ذي أزم تبس منكرا تاء لنشيكرا جيا شوى إذن ذا أساء دوموتا وطا za a kama hannayen shi a daure su a jikin wuyan shi sannan kuma sauran gangan jikin gaba daya za a daure shi sai a dauke shi sai a wurgi da shi a cikin gidan wuta yanzu idan aka wurga shi ta ina zai fada idan da a ce hannayen shi a bude zai sa hannun shi ya toka rago idan zama babu hannu ba kenan fuskar shi ce da ita zai sabta to shine anan Allah ke ta afa man yattaqi bi wajhihi su'al azab yanzu mutumin da yattaqi bi wajhihi da huskar shi ce yake faman kare wannan azabar ta wuta ko kuma wannan gidan wuta afa man yattaqi bi wajhihi su'al azab yawm al-qiyamati a gobe kiyama idan aka dauke shi aka yi wurgi da shi a cikin gidan wannan wuta to shi da huskar shi ce yake faman kare azabar nan ta ubangiji subhanahu wa ta'ala akan Allah ya kare shi yanzu mutumin da ya zamanto wannan shine matsayin shi wannan shine halin shi ya taqi bi wajhi su'al azab yawm al-qiyama wa qila liz-zalimina Allah yace za mu faɗa ga azzalimai zuqu ma kuntum taksibun ku dandani abinda kuka tsururtan wa kawunan ku a nan gidan duniya bi ma'ana ku dandani abinda kuka aikata a nan gidan duniya ana cewa ku bari kar ku yi Allah ya hana mazalla ya hana Allah ya ce ayi mazalla ya ce ayi amma kuna ga wannan umurnin da yin daban duka kuma ruwan to yanzu mutumin da ya tsinci kanshi a irin wannan yanayi a gobe kiyama to za a riga ambata mushi cewa zuku ma kuntum taksibun ku dandane abinda kuka zamanto kun tsururu tawa kawunan ku a nan gidan duniya me kuka tabbatar wa kawunan ku shine azabar Allah kun tabbatar da azabar Allah don ku saboda ku aikata abin da ya kamata ku aikata ba dan haka a yau gobe kiyama gashi nan kuna cikin wani mugun hali hali wanda yake hali hali wanda kowanne zama tawa mafi muni babu tabewa kamar mutum ya zama tawa dan wuta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare mu to shine Allah bayan ya bada wannan labaru akan tun daga tauhidi halin ɗan aljanna halin ɗan wuta sai Allah yake cewa kazzaban ladina min qablihim yu ayyuha sallallahu alaihi wasallam kaka damu kazzaban ladina min qablihim wanda suka gabaci mutanen garin makka na quraisha da musa musulmin ba war suka gabaci su wasu kare ta a wasu ayoyi Allah yake cewa fa in kazzabuka faqad kuzzibat rusulun min qablihim qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun wadalla Allah yake ce Allah yake lallashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum kai hakuri in an karyata ka to annaba da su gabace ka ma an karyata su kenan kaga kamar da ake cewa al-musibatu idha ammat khaffat musiba in ta yadu ta zamanto kowa ma yana ji to sai kaga musibar tana da sauki ga wanda aka jarrabe shi da musibar ko saboda a ce misali kai kadai ne yanzu misali rana ta yi rana misali azumi ya yi wahala ka ji kana jin wani susu ka bugu sosai ka ce kai jama'a wallahi azumi nan ne ba dama sai wata daga can ta ce i wallahi wata ma daga can ta ce i wallahi kai ni abin da nake ji ya ma hina ki kaza 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 sai ke ji wani nau'i na sauki ko kuma misali a kana fama da wata rashin lafiya da ka ambace ta a cikin jama'a sai wani ce wallahi ni ma ina jin kaza kai wallahi kaza nan ko ni ma ina jin shi sai ka ji rashin lafiya ta kai da sauki sabanin in ka ambata misali kaza nake ji ko ban da lafiya kaza ce ka lalle Allah 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 ya kiyaye Allah ya yi miki to wannan abun shi a karan kai sai ya ce sai kin ji cutar ta yi wani nau'i na karuwa saboda a ce misali wata matsala ce kake ambatawa sai ka ji wani ya ce iyada wani ma iyada wani ma iyada kenan al-musibatu idha ammat khaffat to shine anan Allah subhanahu wa ta'ala yake tasliya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa in an karyata ka to karka damu su ma annaba da suka gabace ka an karyata su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya nuna mini annabi ya zo tare da shi wasu mutane ɗan cakwai wanda ba su kai mutum goma ba annabi ne ya zo ya yi wa'azi ya ƙare gaba ɗaya bai wuce mutum goma ba ina annabi Nuhu alayhi salatu wassalam Allah ce labita fihim alfa sanatin illa 50 ama sai dai shekara dubu ba hamsin shekara 950 na wa'azi amma ƙarshe Allah ce fama amana ma'ahu illa qalil amma hawar suka yi imani da annabi Nuhu mutane da ƴan kaɗan shekara 900 jama'a na wa'azi yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara na kira su da rana na kira su da dare na kira su cikin sanyi na kira su cikin zahi wa inni kullama da'awtu dillu su na kira su ta gafira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su dauko ya'an saka hissa cikin kunnansu wastaghshaw thiyabahum yana yi wa'an suna kalle shi yana magana su dan tausaya mushi ko da ba sa je shi a sai su dauko riga su kuma sai su rufe kansu ko ba haka da wa asarru wastakbaru istikbara sai su tsaya su kyale su bar shi a inda yake shi kadai yayi wa'azi shi kadai falam yazirhum du'a'i illa firar wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ya kira su a bayyane ya kira su a koyi ya kira su a sarari ya kira su ba irin wa'azin da bai ba amma da ƙarshen al'amarin yanzu Allah ya ce muka yi wa'ayi zuwa ga annabi Nuhu an nisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina ka je ka kirkira jirgin ruwa annabi Nuhu yana kirkira jirgin ruwa mutanen shi an suka zo sai su rika mashi izgini annabi Nuhu an ziyaji ka koma kafin ka zama kafinta kana hassasaki sai in jirgin ruwa inda shi ga fara tun daga wani shekara ta tare da kai kudi yayi sai ce in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun in kuna mana izgili za mu muku izgili kamar da kuke mana izgili mu ma kuma fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi sannan za ku gane cewa waye wata azaba za ta zo ta kaskantar da shi lokacin da ya kare Allah ya ce muka yi wahayi zuwa gare shi akan cewa ka dauka a cikin jirgin ruwan nan min kullin zawjayn ithnayn dukkan wata dangin halitta ka dauki kufur ɗaya ka sa a ciki sai Allah halakar da duniya gaba daya ruwa ya fara kubowa daga ruwan da daga sama daga ƙasa wanda ya tsira sai ne wanda ke cikin wannan safinatu nuh ana cikin wannan fafatawa sai ga dan annabi nuhu annabi nuhu yake cewa ya bunayyar kan ma'ana ya kai dan dana zo ka hukumu dai tare walaka kuma alkafin kanka zaman to daga cikin kafirai dan sai yake cewa sa'awi ila jabalin dan sai tan wancan dutse inje in hau ya asimuni min alma zai kare ni daga wannan ruwa ma fiye ce mushi dana innahu la asiba al-yawma min amri llahi illa man rahim wannan ruwan da kake gani fa duk wanda kaga ya tsaya to sai wanda Allah ya rahama wanda Allah ya rahama kuma shine wanda zai shiga cikin wannan jirgin ruwan suna cikin tattaunawa Allah ya ce wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al-ma'u wa qudiya al-amr wastawa 'ala al-judiyyi wa qila bu'dan lil-qawmi zalimin suna cikin tattaunawa Allah ya kawo ta igiyar ruwa ta shiga tsakanin dan da uban dan ya hallaka dan kafuri ne kamar da ita matar ta annabi Nuhu ita ma kafura ce duka suka hallaka to kaga annabi Nuhu shekara nawa yana wazi shekara 50 amma karshe Allah ya ce ma abada ma'ahu illa qalil mazal ya ce naga wani annabi ya zo tare da shi mutum biyu rak kacal ya gama wa'azin shi kaf mutum biyu suka bi shi mazala ke ce an nuna wani annabi tare da shi akwai mutum daya tilo mutum daya imani da shi duk wa'azin da yi mazala ke ce kai wa nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad an nuna wani annabi shi kuma shalli ba wanda ya imani da shi shi kadai zo ya taka wani shi ya bauta wa Allah har kuma zuwa ga Allah shi kadai ba wanda amsa mushi dan haka anan Allah ke cewa in sun karyata ka to wannan abun kai ya dame ka haqiqa كذبت قبلهم كذبت كذب الذين من قبلهم فالسيدي قبعة اسمه أي سنة يتا الله يكيشيوا فأتاهم العذاب سي عذاب فضو موسى من حيث لا يشعرون تحنية لبسيس أماني سنة تسكين حال قد يتا وسي الله يكون عذابا سنة تسكين حال قد يتا وسي الله يكون عذابا إن شاء الله تعالى نيا كما تمناك تا سنشور لغتين يا قاري كنن ملتا آية 21 أتكن سورة الزمر kina in Allah ya kai mu gobe da dare da lafiya akwai wani malami daga Nigeria wanda zai kawo ziyara kina insha Allah ta'ala shi zai gabatar da nasiha in ya sura litin sai mu da sa insha Allah kina akwai karatu gobe kamar da akwai sauran kwanakin gaba da in banda ranar juma'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad